Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai Alfa Radio dake Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masaurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdul da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Juma'a 15 ga watan Satumba na shekarar 2017. Yau take ranar demokradiya ta duniya wacce Majalisar Dinkin Duniya ta makala a kalanda. Saboda haka za ku ji mu dauke da rahotanni akan ranar ta yau. Sai kuma mu tsallaka kasar Niger inda al'ummar a garin Agare suka koka game da wata masifa ta jefar da jarirai da aka haifa. Wanda hakan wani sabon abu ne a wurin su kamar yadda aka saba a kowace Juma'a. Yau ma ba mu da wani maudu'i da za ku yi tsokaci a kansa. Sai dai ku kira ku bayyana mana abin da ke ranku ko kuma aifa ke faruwa a kewayenku. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayin ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a farkon lambar. Za mu kawo muku labarin wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Wani bom da aka harhada a gida ya fashe a cikin wani jirgin karkashin kasa yau da safe a birnin London, ya ji wa mutane 29 rauni a wani lamari da 'yan sanda suka bayyana a matsayin harin ta'addanci. Ma'aikatan gaggawa sun ce babu wanda ya ji raunin da ya zama barazana ga rayuwarsa, tuni kuma aka sallami 8 daga cikin waɗanda suka ji raunuka bayan yi masa jinya. Luke Wamsey, wani wanda fashewar ta auku daura da shi, ya bayyana cewa na ji wata ƙara mai ƙarfi a haguna da na waiga sai na ga walƙiya, hayaƙi kuma ya turnuƙe. Daga nan kuma sai aka fara turmutsutsu, aka fara tattake jama'a. Nan da nan 'yan sanda suka bayyana lamarin a matsayin harin ta'addanci, suka kuma killace wurin yayin da kuma aka dakatar da sufurin jiragen ƙasa a waɗansu sassa na ɗan ƙaramin lokaci. Mark Rowley, mataimakin kwamishinan 'yan sanda na birnin London, ya bayyana cewa hayaƙi ya tunrike wurin. Daga nan sai aka fara jin warin wani sinadari mai guba. Ya ce fasinjoji manya suka kuma riƙa bankaɗe ƙananan yara da ke cikin jirgin a kan hanyar su zuwa makaranta. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa yau Juma'a cewa batun Koriya na Arewa, wato Koriya ta Arewa, shine shugaba Donald Trump zai fi fada ƙarfi a kai lokacin da ya halarci taron Majalisar Ɗinkin Duniya karan farko a matsayin shugaban ƙasa. Koriya ta Arewa ta harba mukami mai linzami da ya bi ta kan Japan karo na biyu tunda Trump ya yi barazanar tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro a watan Agusta a kan Pyongyang idan ta ci gaba da takala. Gwaji na baya-bayan nan ya ƙara tada hankalin ƙasashen duniya kan batun ƙera makaman nukiliya da kuma ayyukan Koriya ta Arewa na makamai masu linzami. Hale ta yi bayani ne yayin ganawa da manema labarai a fadar White House, a inda mai ba shugaban ƙasa shawarwari kan harkokin tsaro HR McMaster ya ce Koriya ta Arewa ta kasance ƙalubalen tsaro mafi haɗari da ke buƙatar ɗaukar matakan gaggawa a halin yanzu. Ta kuma ce takunkuman da aka kakaba wa Koriya ta Arewa sun tauye tattalin arzikin ƙasar, kuma babu sauran matakin diplomasiya da ya rage da za a iya ɗauka yanzu. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan majalisar tsaron, wato majalisar dokokin ƙasar Togo, sun fara muhawara kan wa'adin shugaban ƙasa yau Juma'a bayan an shafa kwanaki ana zanga-zangan neman yiwa kundin tsarin mulkin ƙasar garan bawul da kuma kawar da iyalin da suka yi kaka gida bisa karagan mulkin ƙasar. Iyali ɗaya ne ke mulkar ƙasar ta Afirka ta yamma na tsawon shekaru 50, kuma shugaba mai ci yanzu Faure Gnassingbe ya hau karagan mulki ne tun shekara ta 2005. Abokan hamayya Gnassingbe suna nema a ƙayyade wa'adin shugabanci zuwa biyu da bin tsarin yin zaɓe zagaye na biyu da kuma ba da dama ga 'yan asalin ƙasar da ke zaune a ƙasashen ƙetare su kaɗa ƙuri'a. an fara zanga-zanga ne ranar 6 ga watan Satumba, kuma jami'an tsaro sun yi amfani da barkonan tsohuwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar. Magoya bayan gwamnati su ma sun gudanar da tasu zanga-zangar na nuna goyon bayan jam'iyya mai mulki. Shugabannin jam'iyya mai mulkin dai sun yi kira da a kwantar da hankali, suka kuma ce shugaban ƙasar ma yana goyon bayan yin garan bawun. Daga ƙarshe, Turkiya da Rasha da kuma Iran sun amince yau Juma'a da wata yarjejeniya da za ta samar da dama ga ƙasashen su haɗa hannu wajen sa ido a yankin da aka keɓe a matsayin tudun mun tsira a lardin Idlib na ƙasar Siriya na tsawon watanni 6, bisa ga sanarwa haɗin gwiwa da aka fitar bayan tattaunawa a ƙasashen uku da aka yi a Kazakhstan. Ƙasashen uku sun kuma amince su kafa cibiyar sa ido da aiwatar da sauran yankunan da suka rage kai hare-hare a kewayen Siriya a kuma tattaunawa ta baya-bayan nan da aka gudana a Astana.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana yau 15 ga watan Satumba a matsayin ranar demokuraɗiyya. Saboda haka, wakilinmu Hassan Umar Tambuwale tattauna da Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto, inda ya yi mana fashin baki dangane da demokuraɗiyya a Najeriya.
Abin da ke nan shi ne, idan ka biri demokuraɗiyya a Najeriya, wannan ne karo na farko don da ya kasance muka yi shekaru daga 1999 har muka kawo yau. Sojoji ba su gitta muna ba. Idan ka biri ta farko da aka fara, sojoji sun gitta. Idan ka biri wanda aka yi bayan Shehu Shagari, sojoji sun gitta. Amma a halin yanzu jama'a sun fahimci muhimmancinta, sun fahimci mulkin soja ƙauyanci ne. Duk abin da za a iya yi, jama'a za su iya gyara da kansu. Waɗanda suka zaɓa, idan sun yi aikin da kasa a ci gaba da zaɓen su a ci gaba. Idan kuma sun yi aikin da kasa a canza su, jama'a kuma su canza su. Ba shakka mun kama hanya mai kyau.
To, Farfesa, idan aka auna da ƙasashen Afirka, ina demokuraɗiyyar Najeriya take?
To, ka san da ƙasashen Afirka da yawa, har da Afirka ce mai ta Najeriya uwa ce. Domin a lokacin da aka so awa demokuraɗiyya karan tsaye a nan kusa gare mu a Gambia, ai kaga ita Najeriya ita an ka fuskanta cewa ana neman ta shugabanci mai da wannan demokuraɗiyya a Gambia, kuma bata yi wani abin nan, bata shiga gaba, kuma an kai nasara a kai wurare da yawa inda suka shafi Afirka ta yamma haka ake ciki. To, ba ma kaɗai ba, idan ka dubi mutanen Nijar, ai sun yi godiya sanda an kai zaɓe, suka ce da yawa abin da shafi sha'anin zaɓe, har da wasu irin abubuwa da suke shafar zaɓe da motoci da makamantansu, sai godiya suka ce Najeriya ta taimaka musu kwarai da gaske.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To, har ila yau kan maganar ta ranar demokuraɗiyya, Babangida Jibril ya jiyo mana ra'ayin wasu mutane guda biyu, inda ya fara da tambayar mutum na farko kan bambancin da ya gani tsakanin gwamnatin farar hula da ta soja. Ga abin da ya ce.
To, za mu gan bambanci tsakanin sojojin da ma demokuraɗiyyan. To, demokuraɗiyyan dai gaskiya tunda dai su suka zo yanzu, za a ce misali da ya fi kusan shekara 10 wani abu yanzu dai, gaskiya akwai little changes, amma duk da haka dai kowanne party yana da abun gana shi da yake goya baya sosai. In sojoji ne, za mu gan cewa akwai tsaro sosai fiye da wannan haka democracy yanzu nan. Amma democracy yanga za ka gan kowa yana da irin kamar irin freedoms of abubuwa haka sosai akwai shi a democracy. Amma inda sojoji ne, akwai dokoki da abu kaza in kai wallahi sai an takura mutum. Amma demokrasiya suka ga abun dokan da ba sosai haka ba ne, amma inda canji ne, to alhamdulillah dai so far ana gani dai, amma ba za a iya cewa 100% an samu canji a kan wannan demokradiyya ba.
To, yau ranar demokradiyya ta duniya ta Majalisar Ɗinkin Duniya, to ya ka fahimci demokradiyya da Najeriya da sauran ƙasashen duniya?
Yanda na fahimci demokradiyya na duniya baki da har da namu nan Najeriya, su Turawa su suka fi sanin demokradiyya, amma mu Afirka musamman zan ce nan Najeriya ba su fahimci ma me ake nufi da demokradiyya ba, don saboda zage-zage gagaba mai karfi ba su san demokradiyya ba daga gaba ba.
Amma gashi ana zaɓe, kuma yanzu haka ma gwamnatin farar hula ne.
Eh muna cikin ta amma ai yanda suke ake tafiyar demokradiyyan ba su domin fada ce ko kuma gaba dunnan sashin yana yin sashin ce bai da ba kaga ashe ba su ma fahimci me ye demokradiyyan ba to suna da sauran aiki kamar mu dai musamman na Najeriya da muke cikin ta
yanzu dai fatan yan Najeriya shine ganin yadda tsari na demokradiyya yake neman gindin zama a kasar musamman idan aka yi la'akari da tashin-tashina da ke ci gaba da wakana nan da can inda ake zargin jami'an tsaro da masojoji da kare haƙƙin bil'adama zargin da kuma sojojin da jami'an tsaro ke musantawa baban yajifrin muryar Amurka daga Lagos.
To madalla baban gida sai kuma mu tsallaka kasar Niger inda tamar abari ta yi rahoto akan jefar da jariri sabuwar haihuwa da aka yi a garin Agadez.
Wani al'amari da ya tada hankalin mazauna garin Agadez shine jefar da jarirai abinda ba a saba gani a garin Agadez ba. A baya-bayan nan wata ƴan mata ta jefar da jaririn da ta haifa a shadda ko salanga makociyar su yarinyar da bata so a ambaci sunanta ba da abin yau kana a gabanta ta yi bayani kamar haka.
Mun san tana da ciki tunda cikin gida kowa san tana da shi amma da ta fita ta tayi ta ba mu san lokacin da ta yi ba kuma da sahe da muka tashi ni ina wurin gazamni zana arwalla na gane ta ta shigo kuma kwabciya ta waga kuwata ta kai bidin na pump na yi zamanin zana ar wallahi tace mini su sun ga wani ikon Allah nace mata me kuka gani tace mini yaro cikin shalanga nace mata wace irin shalanga tace mini shalanga dai talakwal na tashi na tayi da naje sai na iske wanda ya gani kuma sai da nan leka na ga yaro ga nan yana shedashi nace hay Allah wan gada da ta kawo ta yada inda ka ce ta bani sai in rike abuna ko cikin dare ta tada ni tace mini amshi tsohuwa sai in kama in ashe abuna muna nan wurin sai tura nan makwabtan mu kuma wasu yace a tayi a kiro sojawa na ta aka tayi kiran su da suka zo su ma suka zo suka diba suka kore mutane suka ce su ja baya aka tayi wurin yan safar kwamfe suka tura kiran su da kwamseriya su zo kansu zo sai na shigo cikin gida ya nace kash ina wanci na tambayi uwa ta ce mini tana daki ta ce ba ta da lafiya cikin take ciwo ya nace mata ke dai ka aje wanga mugun abu ke ce take shi sai ta ce mini ba ni ba ce ba nace mata ke dai ki hadi gaskiya in ke ce nace mata tashi ki tsai da ta tashi sai sai nan laliba cikin ta na ji babu komai kuma sai na shuye bayan ta sai na gaji nace ma yaro tai ka kiro iko na can wurin ka ce musu su zo gata suka shigo suka zo suka ja ta suka tai
Ramadan Umbarak a matsayin shi na uba shawara ya bada kan a kafa kungiyoyin da za su tallafa ma irin waɗannan jarirai da ake jefarwa
wannan yara su akwai kungiya wadda za ta kula da su ta san masayin su ta ba su ilimi ta ba su karatu irin na mutanen garin amma ba zo a yadda su likita kwana biyu a rasa inda suka yi
kowane matakai ne kungiyoyin kare haƙƙin dan adam za su dauka don magance irin wannan matsala in cirak abu dan kungiyar horohula ne kuma mamba ne a kungiyar kare haƙƙin dan adam na Agadez
wannan masalolin laihin kowa da kowa ne yau kada a azama kowa laifi yanan kowa ya saki aikin shi uwayen yara sun saki aikin su malumman makaranta sun saki aikin su mushannin lakwal sun saki aikin su hukuma ta saki aikin ta a samu a doke matakan da za a magance su menene matakan su mai yana aiki da doka irin wanda aka yi ta akwai dokoki namu na Niger akwai dokoki na kasashen waje gaba daya akwai dokoki wanda duk duniya ta yarda ita ayi amfani su to mu mun rataba hannu saman su ya kamata mu yi aiki da su dan a samu a kare wannan abubuwan
shi kuwa Iro Malam Abdu jagora ne na jami'an kwana-kwana a Agadez kiraye da a mai da hankali wajen waye kan ƴan mata kan irin waɗannan lamurra
sai ku ga yanzu yarinya ta aihu sai ta ce ta yadda yaro maluzuma wannan da a cikin jihar ta Agadez ba san ta ba to amma yanzu dai mun ga ya fara dan yawa abin da muke cewa sai dai a yi ta kwanciya ana sensibilization ana waye kan ƴan mata
ba wannan ne karo na farko da ake jefar da jariri ba ko a kwanakin baya wani yaro dan shekara 4 ya tsinci wani jaririn da aka jefar a cikin bakar leda a nan Agadez
to Allah ya kyauta yanzu zamu bude layin mu na waya dan ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan abin da ke faruwa a yankunan da kuke kuma amma kafin nan bar mu shakata da wannan wakar
Mada baba ni abin roko kyautata al'amuran mu ka isan mu na tun sarautaka in kai ada mulkinka wanda ya mota siyasa ci to da bana bani turata mota ta da a cikin turɗa kuma za ka man ka turata to
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To kiranmu na farko a yau ya zo ne daga jihar Nasarawa. Wake magana daga jihar Nasarawa?
Assalamu alaikum, suna Shafale Katun magagidan ya Musa a kuma jihar Nasarawa. Malam Nazir, barka da aiki.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shafale, barkan ka dai.
Barka da aiki, Allah ya tabbatar mana da alheri.
Amin, amin Shafale. Me ra'ayinka a yau?
Ra'ayina a yau shine a gaskiya bisabillahi kasan mu Najeriya muna son mu jawo hankalin gwamnonin Najeriya gabaki ɗaya su dan kam a gaskiya gwamnonin Najeriya su ne suka dakkwafar da kasan nan namu Najeriya. Dalili kuwa gwamnonin nan gaba ɗaya sun ki yin zaben kananan hukumomi, kuma shi zaben kananan hukumomin nan shi ne kananan hukumomi yake kusa da talaka, inda talaka zai je kai kukan shi ya samu a biya mishi bukata. Amma gwamnonin Najeriya gaba ɗaya sun durkushar da kasan nan namu, sun gagara yin zaben kananan hukumomi. Ga kuɗin da shugaban kasa ya kawo ya ba su gaba ɗaya, kuɗaɗen nan ba su iya ba talakawa mu, ba biya ma'aikata ba, ba biya fanshowa, biya gratuity ba. Saboda haka muna jawo hankalinsu dun Allah dun Annabi. In ba suna son party din nan APC ta durkushe ne a wannan ƙasa Najeriya ba, to su taimaka su gyaro ƙasar nan, dan ƙasar nan ya samu cigaba da kwanciyar hankali kuma zaman lafiya.
To Shafale,
za ku tashi lafiya. Na gode.
To madalla, mun gode. Bari mu tsallaka jihar Niger. Wake magana daga jihar Niger? Hello, wake magana daga jihar Niger? To ina kyautata zaton dai layin na jihar Niger ya faɗi. Kar ku manta, yau Juma'a ce, za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayinku. Wake magana?
Alamu ne.
Hello, Mala Adamu daga ina ake kira?
Daga Enugu.
Daga Enugu. To Adamu, menene ra'ayinka? Me za ka ce yau?
To wani ra'ayi ne ake tattaunawa?
To yau dai ranar Juma'a ce, za ka iya bayyana ra'ayinka akan ko ma menene yake damunka ko kuma yake faruwa a yankin da kake?
Yankin da dai mu, yankin da muke ciki dai, muna nan muna tunanin wannan abubuwa da ya taso. Allah ya taimako wa hukuma san shiga ciki san an abin ya lafa ba.
To, to madalla, Allah ya ƙara mana ba mu zaman lafiya. Sai kuma Taraba.
Yawwa, sunana Muhammad Kabir daga Jalingo, Taraba State.
To Muhammad Kabir, me za ka ce a yau?
To gaskiya mu halin da muke ciki, wallahi gwamnoninmu suke samu cikin matsaloli wallahi.
To kamar yaya?
Hello?
Muna jinka kamar yaya?
Yawwa, kaga kuɗaɗen da ake basu har ga Allah, kamar misali kananan hukumomi, wallahi ba a basu komai, dan ko albashi ba su iya biya. To shi yasa kake gani yawanci kananan fitinoni da suke tashi nan, wallahi duk matsaloli da talaga suke ciki shi ke kawo ina abubuwa.
To kai yanzu a ƙaramin hukumar da kake, babu albashi kenan?
Ba a mabiyansu albashi.
To
ba a biyan albashi don yanzu haka, ko ni ya kai shekara ɗaya da wata uku ba biya shi albashi ba.
Shekara ɗaya da wata uku?
Shekara ɗaya da wata uku, wallahi ba biya shi albashi ba.
To Muhammad Kabir, Allah ya kyauta, mun gode da bayyana ra'ayinka. Wane ne a jigawa?
Jigawa Ibrahim ne shi ne daga Hadeja, Jigawa State.
To Mala Ibrahim, menene ra'ayinka a yau?
Ni ra'ayina, ina roƙon gwamnatin tarayyar Najeriya da ta dubi talakawan Najeriya ta karɓe nefa ta koma hannunta.
Me yasa ka faɗa haka?
Saboda wallahi muna shan wahala. Na farko gashi wutan nan ba samuwa take ba, sannan ga gida duk wata sai an kawo mashi, har ma an kaba abin da kake da shi a ce ba za a karɓa ba.
To To Allah ya sa hukuma da kake magana akan ta kuma ta ji wannan kuka naka.
Amin, amin ya raba ta.
Yawwa, to madalla mun gode. Wane ne yake magana, daga ina ake kira? Hello?
Hello?
Hello, ina jinka, wake magana?
Daga Ibadan.
Daga Ibadan? To wane ne daga Ibadan? Ya sunanka?
Muhammadu Soja.
Muhammadu Soja, to kadan daga muryarka kadan, me ra'ayinka a yau?
Ina a gaskiya shine gwamnatin Najeriya suke gaba su saka talauci.
To muna jinka.
Saboda basu ba ƙaranin kuma mai kuɗi da za su abin nan.
To Muhammad Soja, layin naka yana da tangarɗa na ga ya ma yanki. Wake magana?
Wake magana. Hello?
Hello?
Hello, kana magana da Shagari Musa ne?
To Shagari Musa daga ina? Daga Taraba?
Daga Taraba.
To Shagari Musa, ka dan rage radion ka dan naji kaina a farko lokacin da ne magana, sai ka gaya mana ra'ayin ka.
Dai, ina son shugaban kasa Muhammadu Buhari ya taimaka ya sa mana hannu akan magana karama hukuma na Najeriya gaba daya.
Kanada hukumar Najeriya akan me me kike so kace a gurguje? To mallam na taraba kai ma layin naka ina ga yayanki, da alaman muna da matsala ta layukan namu a yau, da kuma da haka naga Daniel yana daga mun hannu akan cewa lokaci ya makare, sai kuma wani lokacin mun sake bude like namu, ka ci gaba da bayyana mana ra'ayin ku. Yanzu kuma sai labarin wasanni.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
Club din kwallon kwando inda Mutumus Lion takara da club din kwallon kwando na kasar tarayyar Najeriya. Anda kasar ta Najeriya ta watsa mata kwallaye guda 106, sai kuma kasar ta Jamhuriyar Kamaru ita kuma ta watsa kwallaye guda 91, wanda ne ya bawa kasar tarayyar Najeriya dama darewan kujeranta na zama champion na kasashen nahiyar Afirka na kwallon kwando. Amma dai gasar dai na tangayyara ne da ake yi na gasar cin kofin kwallon kwando na duniya, sai kuma gasar kaka ambana na kasar ta Jamhuriyar Kamaru, anda kulab-kulab din kasar suka kwashe makonni 31 suna fafatawa a tsakaninsu. Kulab din Eni ita ce take da matsayi na farko da maki 60, sai kuma ta biyu kulab din Cotton ta garin Garwa da maki 51, kulab din Apeges wanda ita ce take da matsayi na uku da maki 47, sai kuma waɗanda suka gangara canjan layi ta 16 ita ce kulab din Racing da maki 35, sai kuma wanda take da matsayi na 17 ita ce kulab din Lions Blessé da maki 20, wanda take da matsayi na 18 kuma ita ce club din Canon ta garin Yawunde anda take da maki 26 ita ma. Waɗannan dai su ne ake ganin cewa za su iya gangarawa La Liga na kasar Jamhuriyar Kamaru aji na biyu. Kana yanzu dai hukumar kwallon kafa na kasar ta Jamhuriyar Kamaru FICAFOOT ta samu sababbin shugabanni na riƙon ƙwarya har tsawon watanni 6, wanda ake ganin ya kunshi mutane guda 5. Sannan shugaban riƙon ƙwaryan shine mai shari'a Jedone Happy, wanda ya dauki gurbin shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar Jamhuriyar Kamaru Tumbi Aroko. Zai rike wannan gurbin ne har zuwa tsawon watanni 6, kuma a sake sabon zabe. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta bi sawun kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya wurin yin Allah wadai da kakkausar murya akan abin da kwamitin sulhun ya kira harin ta'addanci na mugunta da tsoro, wanda ya faru a ranar 11 ga watan Satumbar shekarar 2017 akan ayarin jami'an tsaron Misira a kusa da Al-Arish da ke arewacin Sinai. Tuni kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai wannan harin da ya halaka akalla yan sanda 18 wasu kuma suka jikata. Rahotanni sun ce an yi amfani da bama-bamai da aka binne a gefen hanya wajen lalata motocin sojoji da ke cikin ayarin. Wannan shine hari mafi muni akan jami'an tsaron Misira a cikin yan watannin nan da suka shige. Waɗannan dakaru sun kwashe shekaru suna fafatawa da yan ta'addan ISIS da yayi sanadin mutuwar yan sanda da sojoji. A wata sanarwa, mambobin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya sun tabbatar da cewar ta'addanci na ci gaba da zama babban barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasa da ƙasa ko da ya yake. Kasashen sun ba da tabbacin ɗaukar matakai akan waɗanda suka kai harin da kuma waɗanda suka shirya da ma waɗanda suka tallafa wa kai wannan harin ta'addanci kana za a hukunta su. Sanarwar kwamitin sulhun ta kuma yi kira ga kasashen bisa alkawaran da suka ɗauka karkashin dokokin ƙasa da ƙasa da muhimman yarjejeniyoyin kwamitin sulhun su ba da haɗin kai ga gwamnatin Misira da duk hukumomi masu muhimmanci akan wannan batu. Bugu da ƙari, kwamitin sulhun ya jaddada cewar duk wani aikin ta'addanci laifi ne kuma ba za a lamunta da shi ba ko da kuwa menene hujjarsu. Haka zalika ko a ina aka aikata ko wani lokaci ne ko kuma su wane ne suka aikata. A wata sanarwa ta daban akan harin na Misira, mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta bayyanar da ta'aziyyar Amurka ga iyalai da abokan waɗanda wannan harin ya rutsa da su, kuma ta miƙa saƙon samun sauƙi cikin gaggawa ga waɗanda suka samu rauni a cikin harin. Ms. Nauert ta ce za su ci gaba da ba da goyon baya ga Misira yayin da take tinkarar barazana daga 'yan ta'adda. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda da shi ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, amma kafin nan ga Grace Alheri Abdu da labarai amma a takaice.
Wani bom da aka rahada a gida ya fashe a wani jirgin karkashin kasa yau da safe a birnin London, ya kuma jiwa mutane 29 rauni a wani lamari da 'yan sanda suka bayyana a matsayin harin ta'addanci. Ma'aikatan gaggawa sun ce babu wanda ya ji raunin da ya zama barazana ga rayuwarsa. Suka kuma ce tuni aka sallami 8 daga cikin waɗanda suka ji raunukan kuma bayan an yi musu jinya. Luke Wamsley, wani wanda fashewa ta auku daure da shi, ya bayyana cewa ya ji wata ƙara mai ƙarfi a hagunsa da ya waiga sai ya ga walƙiya hayaƙi kuma ya tunnuƙe. Daga nan sai aka fara turmutsutsu, aka fara tattake mutane.
To madalla, da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da ya bada umarni, da injiniyanmu Derek, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.